Wata Ramadan, shekara ta 1443, bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ta zo daidai da 18 ga watan hudu, shekara ta 2022. Za mu shiga wata karatu a wannan zawiya, zawiyar Sheikh Salihu Musa Malami da ke nan tudun Nufawa, Kaduna. Muna cikin suratul Fussilat, aya ta 49. Malam yana mana bayani lokaci yayi da aka zama maimaita wannan aya. Malam Sani Musa Malami shi zai jafaki, Sheikh Kadir Abdullah Maraya shi ne zai mana fassara. Akramakum Allah, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. الله زي جاء من وسو دجشن أبي أم كافرين واتو أكوي المجيرة من الشعوبة ko kuma Rabi'a da Shaiba suna yawan roƙon Allah cewa Allah ba mu lafiya ba mu dukiya ba mu lafiya ba mu dukiya, to shikenan sai dukiyar ta samu. Da dukiyar ta samu kuma sai daga baya Allah ya jarabce su ya karɓe dukiyar. Sanda ya ba su dukiyar ba su gode wa Allah ba, domin sun ci gaba da yin kafirci. Sannan kuma da ya ɗanɗana musu talauci ba su koma zuwa gare shi ba, sai suka fidda rai cewa wannan hali da suke ciki to babu wani Ubangiji da zai iya fitar da su daga cikin wannan hali. To shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya domin ya zamana mumini ya barranta daga irin wannan ɗabi'a. La yas'amul insanu min du'a'il khair, mutum baya kosawa baya yankewa game da neman alheri da yake Allah ya bashi. Domin asalin karatun shi ne la yas'amul insanu min du'a'ihi llahal khaira, wato mutum baya yankewa baya kosawa game da roƙon Allah da yake ya bashi alheri. Shi ne kamar dukiya ko lafiya ko sarauta ko wani abu da mutum yake nema. To ta hanyar sababin nuzuli ana magana ne da kafiri, wato kamar yadda na faɗa a baya, amma ta hanyar umumin lafzi ana magana kowa da kowa. Wato ɗan adam ko yaushe za ka same shi, Allah ba ni dukiya, Allah ba ni lafiya, Allah ba ni mulki, Allah ba ni mota, Allah ba ni gida, duk wani abu da ka sani wanda yake ganin cewa alheri ne, za ka ga baya kosawa baya yankewa game da neman Allah ya bashi wannan abu. Amma idan Allah ya bashi abu mara lafiya ne, sai Allah ya bashi lafiya maimakon ya gode wa Allah da harshe, ya gode wa Allah da gabobin shine tabbatar cewa gabobinsa baya amfani da su wajen saban Allah sannan yana amfani da gabobinsa wajen yin abin da Allah ya ce ayi duka gaba zai haka ba to shine Allah yake gaya mana anan la yaslamu al-insanu min du'a'il khair wa in massahu ash-sharr idan kuma sharri ya samu shi mutum yana da lafiya sai rashin lafiya ta same shi yana da dukiya sai aka karbe yanzu ya dawo yana cikin talauci yana da mulki sai aka karbe yanzu ya dawo ba iko a hannun shi ba mulki a hannun shi kowanne irin abin alheri ne dai a hannun shi sai da yanzu babu abin sai kaga sayausul sai ya zamana mai ɗeba kauna cewa wannan irin hali da yake ciki din nan wanda baya so to ba zai fita daga cikin irin wannan hali ba kanudun sandin ma'anarsa ɗaya ne wanda yake matuƙar fitar da rai daga cewa alherin da da yake da shi aka karɓa yanzu alherin zai dawo ko kuma a'a halin da yake ciki din nan mummunan halin da yake ganin cewa mummunan hali ne to ba zai rabu da shi ba haka zai dawwama a ciki ayatuna nuna mana kenan cewa ba laifi ba ne mutum ya nemi alheri a wurin Allah sannan idan an ba mutum alherin to ya godiya idan ya gode ma Allah zai ƙara mishi la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid lallai in kuka gode la azidannakum wallahi zan ƙara muku idan mutum rashin lafiya ce ke damun shi sai ya samu lafiya to ya gode wa Allah ta hanyar amfani da harshe ta hanyar amfani da gabobi sannan kuma idan yi haka Allah zai ƙara masa in ma dukiya ce Allah ya bashi ya raba shi da talauci to ya gode wa Allah Allah zai ƙara mishi duk wani alheri dai da Allah ya ba mutum idan ya gode wa Allah Allah zai ƙara mishi amma in ya butulci to ya sani lallai azabar Ubangiji fa tana da tsanani menene butulci shi ne rashin godiya mutum ya samu wata ni'ima maimakon ta ƙarfafe shi wajen biyayya ga Allah sai kuma ya zamana ta zamana sanadiyyar da zai ringa yin saban Allah to wannan Ubangiji yake gaya mai cewa azabarsa tana da tsanani wato tun anan zai ɗanɗana masa sannan kuma a lahira idan ya mutu bai tuba ba kuma Allah ya ga dama bai ga daman ya yafe mishi ba to zai ɗanɗana mishi azaba a lahira sannan ayan na nuna mana duk sanda mutum ya samu kanshi a wani hali da baya so to kada ya fitar da rai cewa wannan hali da yake ciki ba na har abada ne in mutum ne rashin lafiya ta same shi da yana da lafiya to ko mai tsananin rashin lafiyar kai ya fitar da rai cewa zai samu lafiya idan mutum aka ɗanɗana masa talauci kai ya fitar da rai cewa ba zai samu wadata ba shikenan wannan hali ya zauna a cikinsa kenan wato Allah yana karantar da mu cewa fitar da rai daga samun rahamar Ubangiji ko rahamarsa a nan duniya ko rahamarsa a lahira babu shakka aiki ne na kafirai saboda haka duk halin da mutum yake ciki na damuwa kar ya fitar da rai ya hanga ya ga duk hanyoyin da yake tunani zai samu sauƙi babu sai ya fitar da rai ya ce kai ba na ganin cewa za a samu sauƙi a'a shi Ubangiji babu abin da ya gagari shi wannan ku a ɗaiɗaya ku ko a mutane misali ko a jama'a ne halin da jama'a suke ciki yanzu kar su ɗauka cewa shi ke nan ba mafita ci haba ba ai shi ke nan a shi Ubangiji ba abin da ya gagare shi. Kuma yanzu ƙasar nan ana tsantsana mata talauci, ana tsantsana wa ƙasar rashin tsaro, alhalin da ƙasar wato za ka ga cewa akwai inda za ka nemi almajiri a da ka ba shi shinkafa da tazarma babu, ba za ka samu almajirin ba. Akwai inda akan yi abinci an rage da kifi da taliya da man shanu an zuba shi a bola a da. Amma yanzu in kai yawo da wuya ka ga bolar gidan da za ka ga abinci. Amma da ga abinci nan har da kaza a bola, kifin gwangwani a bola, amma yanzu babu. To kar mutum ya ɗauka cewa wannan irin hali da ake ciki ba za a iya komawa da. Allah yana iya yin su. Ƙasar an yi lokacin da wajen tattalin arziki naira ta guda ɗaya yana daidai da dala Amerika biyu ne. Naira ɗaya. So daga idan kana aiki a Washington DC kai ɗan Najeriya ne aka aika maka da albashi misali naira 500. To a Amerika a Washington DC a banki abinda za ka gani shine dala Amerika 1,000. Nairar Najeriya ta fi dala Amerika ƙarfi da kashi 100. To yau sai hali ya canza. Waccan dala ta Amerika yau guda ɗaya kuma sai ta fi nairar da ta fi ta da ƙarfi da kashi 100. Yau in ka miƙa dala Amerika ɗaya to sai a baka nairar Najeriya 589. Kaga abun bai ma musaltuwa. To kar a ce kai wannan hali da wuya a koma irin daɗin nan. Mana babu abin da ya gagari Ubangiji. Da kaga famfuna a unguwanni na hukuma na gwamnati ba ruwan leda ba ruwan roba. Wannan famfuna suna bayar da ruwa wanda shi kanshi shugaban hukumar ruwa irin wannan ruwa yake sha. Ka tara ka ji alum. Yara su ɗiba su facaka in sun gama ƙwallon su wanka su wanke jiki. Yau irin wannan famfo ko ɗaya babu. Kan mutum ya ce ba za a sake komawa kuma irin jiya ɗin ba. Domin yau wanda ka gani da ruwa a Najeriya yana sha yayi ko an bashi ko dai yana shan ruwan leda ko ruwan roba ko kuma wani ne ya yi rijiyar burtsatse ta zamani a gidansa ya yadda mutanen unguwa su riƙa ɗiba. Amma ita hukuma ko ruwan ma mara kyau ba ta iya bayarwa. Ba ta iya bayarwa. In kuma inda ka ga ruwan ne. To in aka ce shi shugaban hukumar ruwa ya sha kofi ɗaya ba zai iya sha ba. Saboda ya san ruwan bai da kyau. To kar a ɗauka cewa ba za a koma irin gidan daɗin nan na jiya ba. Ina wajen ilimi ne. Jira yake kawai littafin rubutun yaro ya cika. Sai ya kawai headmaster ya ga ya ba shi sabo. Mahaifin shi ba zai sai fensir ba, ba zai sai biro ba, ba zai sai uniform ba, ba zai sai littafin rubutu ba, ba zai sai littafin karatu ba. Shi dai kawai ya tura ɗan makaranta. Yau ko sai ya sai biro, ya sai fensir, ya sai uniform, ya sai takardar rubutu, ya sai takardar karatu. Sannan sai ma ya biya. To kar a ce ba za a koma irin jiya ba. Wato Ubangiji yana nuna mana cewa fitar da rai daga hali ya gyaru, daga mummunan hali zuwa kyakkyawan hali, kar a fitar da rai. A dai yi abin da ya ci. In dan challenge ne in aka yi hutu a bashi kudin mota biyu ma da kudin da zai shiga mota ya kai shi garin ga kuma na koma a hutun in hutun ya kare an bashi advance ya riki saboda haka da an yi hutu ya kare shiga mota ya dawo ake so a makarantar a bashi kwai a bashi kaza a bashi kayan sawa banda ya nufin kayan sawa na fita shiga gari kamarin jama'a fararen kaya sannan kuma jira ake bashi da lafiya ya ce kai bai da lafiya har dan karamin asibiti an tare da cikin makarantar saboda haka da yawa makaranta ta fi gida daɗi da domin da yawa mutane ba sa iya cin kaji a gidansu amma sun tafi makarantar kwana akwai taba akwai suga mai iyali akwai kifin gwangwani akwai ayaba da lemu amma yau ko dole na mana ba a ma damu da kai ba ko kan gyaru ko kake gyaru ko ka zo ko kar ka zo so daga gwamnatin ta yi watsi da almajiranta so kar a ɗauka cewa ba za a koma irin halin daɗin ba sai duk da suka sani cewa za ka ga da abubuwa da yawa a gyara suke to kar a fitar da rai cewa ba za a koma ba shi dai ubangiji abin da ya ce a yi ɗin in an yi to babu shakka zai gyara shi ne mutane su gyara halinsu shugabanni su gyara halinsu kuma babu waɗanda za su gyaru al'umma ta gyaru gyaran farko da ake buƙata shi ne gyaran shugabanni idan salaha ra'asu salaha baƙin jasad idan kai ya gyaru to sauran jiki sai ya gyaru shugabanni ne za su fara gyaruwa kamar saboda irin mana lokacin Umar ibn Abdulaziz radiyallahu ta'ala anhu saboda adalci da gyaruwa sai zamana awaki da kuraye kyarkeci suna kiwo wuri guda shi kyarkecin ko kurar ba za ta farmaki akuya ba ka san ko yadda kyarkeci da akuya ne amma ga shi suna kiwo wuri guda saboda me wannan kyarkeci ba zai zalunci akuya ba saboda shugaba bai zalunta talakawa daren da Umar ibn Abdulaziz ya rasu ranar a daren kyarkeci ba bar wata akuya nan take wani ba Allah ya ce ina jin khalifa ya rasu tunda ka ga kyarkeci ba akuya khalifa Umar bai da rai da aka bincika sai aka gano a daidai wannan lokacin Umar ibn Abdulaziz ya rasu saboda haka duk waɗannan abubuwa da suke ba sa tafiya daidai to shugabannin ne ba na daidai ba mabiyan ba na daidai ba wasu saboda haka in shugabanni suka gyaru suka daina sata suka daina zalunci suka daina ƙin ibada domin yawancin shugabanni yanzu in musulmin ne ba sa sallah sai in ba su da wani abin yi amma matuƙar da mitinsu ba magana sallah in mai zuwa coci ne bai zuwa cocin sai in ba wani hali amma inda wani mitinsu ba magana coci na shi kenan shugabannin za ka ga kila ya ɗau ƙur'ani sau ɗaya a shekara lokacin ramadana wanda za a nuna a tv a ce to yana ibada in ya rike ƙur'ani ya rufe in an gama ramadana shi ma ranta zai je gurin tafsirin sai in bai da wani abu amma in yana da fayil da zai dudduba to ba zai samu zuwa ba wato ibada ta zama a gurin wasu shugabanni sai in ba su da abin yi ya za a yi ƙasa ta zauna lafiya
ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائما ولئن رجعت إلى أبي إن لي عنده للحسن فلنفي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قليل.
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجئت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب أليم. جاءت أبي أتمتون أبي أكاذب أما دون ديك يقول بكافر بيت يسمي يناي أبي أكاذب ذلك الله يقول أمنا دوم أبين يشي ولئن أذقناه رحمة منا wallahi shi mutum idan muka dandana mishi rahama da gauran mu dandana ma'ana muka bashi mulki ko muka bashi kudi ko muka bashi abin da yake nema ko sarauta ko muka bashi wani aiki wanda yake da yana neman aiki babu ko muka bashi dai wani gurbi na neman ilimi da yake a wani guri sai muka bashi alhalin ya wahala kan ya samu in ya ka ba mutum rahama shi ne anan wato abin da yake wa mutum daɗi to wallahi in muka bashi minna daga wurin mu kuma nan Allah yana nuna mana da yace minna duk wani abu da kaga an ba mutum wanda ake ganin ni'ima ce to wallahi daga Allah ne ba wai kokarin shi ba ba wai sanadiyar iyayen gida ba ba wai sanadiyar wani dalili ba a'a daga Allah ne ba wai saboda mutumin yana da ƙarfi ba ko kuma saboda mutumin yana da wayo ko yana da wata dabara ko yana da wata hikima daga wurin mu ne inda Allah min ba'di dharra'a masatku bayan wani tsanani da ya shafe shi da yana cikin tsanani an mulki ne tsanani a gurin mai mulki ya nema ya rasa daga baya sai a bashi to an bashi ni'ima kenan bayan da an dandana masa tsanani domin shawarin shi tsananin rayuwa abin da yake nema na mulkin nan ya rasa ko kuma lafiya da yana cikin tsanani wato rashin lafiya ya je gurin wancan mai magani an bashi abin bai yi ba ya je gurin wancan mai magani an bashi abin bai yi ba ya je wannan asibiti abin bai yi ba ya je wancan asibiti abin bai yi ba in yana da hali ma har kasar waje ya tafi abin bai yi ba to daga baya kawai sai Allah ya bashi waraka tunda waraka dama daga wurin shi ko kuma talauci abin da zai ci ma koda ruwa abin da ake nema a wurin shi a karba a bashi ledar ruwa bai da shi akan samu mutumin da zaka gani ko kwandala bai da ita yawa yi gari bai da kwandala duk wani abu da ake buƙatar a miƙa kuɗi sannan a ba mutum to shi kuɗi mafi ƙarancin daraja a ƙasar da yake bai da shi to wannan yana cikin tsanani kenan to daga baya sai a hore mishi to la yaqulanna hazali wallahi sai ka ji ya ce wannan ni'ima da na samu na cancance ta wato yanzu ba zai mayar abin zuwa ga Allah ba idan lafiyar ne ya samu sai ka ji ya ce haba ai kokarin da ne ya awan neman maganin nan ai kokari na ne ya sa na samu wannan talaucin ne aka raba shi da shi sai ka ji ce haba saboda karatun da na yi ne ilimin da na yi na yi karatu a ƙasa kaza da ƙasa kaza duk wanda ka ga bai yi karatu ba dole ya shiga talauci a yi wato sai ka ga yana nuna cewa dabararsa ce kuma ɗan uwan shi ne suka zo neman taimako gurin shi sai zagaya nuna musu kaza 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 kun ga wannan ban ba ku je ku yi karatu wato shi karatun shi ne ba shi je ku yi karatu kuje ku yi karatu ɗabi'ar wasu mutane kenan wato nan ubangiji yana nuna cewa ga fanni ima ce yake bayarwa amma idan mutum ya samu kuma sai ya nuna a'a ya cancanta ne ya cancanta ne shi yasa ya samu wannan ni'ima hazali wannan abu da kuka ga nake da shi din nan to dama na cancance shi saboda karatun da nayi ko saboda aiki na tukuru mutane lalaciye ya ka ce ko ita ce ka yi man ka abin nan haka za ka ga wani yana faɗa ba zai taimaki mutane ba kuma sai gaya musu baƙar magana shi yana ganin cewa dabararsa ce ta ba shi wannan abu hazali wani ma wani azunin sa'ata ƙa'imata kai ni ban ma zaton cewa tashin kiyama nan za ta tsaya ba ba ni maganar kiyama ko da ina wani addini za ka ga ya ce kai maganar cewa wai idan mutum ya mutu za a tayar da shi wani wai a kai shi aljanna wani wai ya saba a kai shi wuta kai ba nan magana ta yi ba nan magana وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي والله وجب فأوكما إن حتى تبت من أكمل دنيا ولم أبنجد نواجهنا إذن وتوجد كترى أما أفن كياما إن أكمل دنيا ولم أبنجد نواجهنا على إيرا كمل دفك فأه تو إن لي إنده للحسنى والله إن الجنة أوليش شين الحسنى أنا wato yana ganin saboda ni'imar duniya da yake ciki sai kai ya ce to kuma an tafi lahira fa zan fi ku moriya saboda yadda nake a nan din nan to a can din ma haka wallahi ina da alhusna alhusna aljanna ina da aljanna a wurin shi zan na cancanta aljanna a wurin shi ko lahira aka ce wato yana faɗa ne da izgili ba wai ya yarda cewa akwai lahira ba Allah yake to falanubayyana allazina kafaru bima amilu wato duk wanda yake irin wannan magana kafiri ne duk wanda bai yarda akwai tashin kiyama ba kafiri ne duk wanda wani abu ya same shi na ni'ima bai mayar da abin zuwa ga Allah ba yana ganin wai shi dabararsa ce ko ƙarfinsa ko iliminsa ko rashin lalacinsa ya sa ya samu wannan abin to ya kama hanyar kafirci to Allah ya ce falanunabbi anna allazina kafaru bima amilu wallahi za mu ba kafirai labarin abin da suka aikata mana za a tayar da alkiyama kuma za mu gaya musu abinda suka faɗa kuma mu nuna musu abinda suka aikata shine za su ga abinda suka aikata ƙwalo-ƙwalo a ranar lahira ta walanuziqannahum min azabin zalim kuma wallahi za mu ɗanɗana musu azaba mai kauri za mu ɗanɗana musu azaba mai kauri saboda me ya siffanta azaba da kauri yana nufin azaba mai tsanani wato abu mai kauri idan ka sa shi a inda ba ka so a sare ka in an sare ka ba za a same ka in a ƙirji ka sa an tara ba za a same ka ba in a kane in an tara ba za a same ka ba to wannan azaba da za mu yi mishi ita ma mai kauri ne yadda wannan wuka ba za ta iya shiga ta taɓa wani guri na jikin ɗan adam ba saboda kaurinta to wannan azaba da zai shiga babu yadda za a iya tsaga ta fita wato azaba ce mai kauri mai tsanani ma'ana ne aya ke karanta da mu daga cikin darussan da aya ke karanta da mu cewa duk wata ni'ima da ka gani ka samu Allah ne ke bayarwa Allah ne ke bayarwa idan mutum yake a ilimin shi ne bashi to ai akwai ƴan ajin su wanda suka yi karatu tare ya ba su zama irin shi ba na fata gani idan karatun shi ne wai ya bashi to ai akwai ƴan ajin su wanda sun ma fi shi kokari a aji in an yi jarabawa ma bashi kashi suke a jarabawa amma yau a rayuwar duniya ya fi su to tunda sun fi shi a aji ya ba su fi shi a rayuwar duniya ba ashe Allah ne ke bayar ba alil limayu in karfi ne yake bayarwa kuma yana tunanin karfin shi ne bashi saboda yana da karfi ne to ai akwai wanda sai ya dauke shi ya yawo da shi inda ya ga dama sannan ya aje bai gaji ba amma kuma kila ko kudin abincin rana ne da shi idan yana ganin cewa aiki tukwari ne wai shi ba malalaci ba ne don haka ya samu wannan to ai akwai wanda ya fi shi aiki tukuru ya fi shi juriya amma bai samu ba saboda haka komai da ka gani wato ayar na karanta da mu cewa abu dai na ni'ima ka yarda kawai Allah ne Allah ne sannan kuma tashin alkiyama wajibi ne zai faru mutum ya yarda cewa akwai tashin alkiyama sannan kuma mutum ya kyautata aiki domin aikin alheri ko aikin sharri duk sai ka gani aikin alheri za ka gani zai ma amfani a lahira zai ma amfani ma a duniya aikin sharri zai cuce ka a duniya zai cuce ka a lahira saboda haka ga zaɓi na ko kai aikin da zai amfane ka ko kai aikin da zai cuce ka na'am
wa idza an'amna 'alal insani araba wa na'i bi janibi wa idza massahu ash-sharru fa dhu du'a'in 'arib
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ عَرَدَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ جَاءَتْ لَبِئَ أَمَّا تَمُشُ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا مُكَا وَمُتِنْ نِعْمَة مُكَا بَاشِي كُو مُلْكِي مُكَا بَاشِي وَدَاتَا مُكَا بَاشِي إِلْمِي مُكَا بَاشِي لَافِيَا دِي دِي وَنَا أَبُو وَنْدَا يَكَ نِعْمَة نِي na sai kaga a arada sai kauda kai daga Allah kuma ma'ana ya daina biyayya ga Allah yewa wani abi janibi kuma ya nesa da sasanninsa shine ya girman kai ma'ana innal insana la yatagha an ra'ahu tagaya lallai mutum wato mai girman kai ne mai tsagawa ne saboda ya kai shi ya wadatu wato ɗabi'ar farko kaucewa daga tafarkin ubangiji akwai mutum da za ka ga kullum a jami'in wazifa kuna nan zikirin juma'a ana nan sallah ana nan da zaran ya dafa wasu miliyoyi to tun yana waya sai kuma wayan ma sai a taka saboda yanzu ya wadatu ya samu wata ni'ima sannan wani abi janibi ne kuma ya nisantar da sasanninsa ma'ana kinaya ne na girman kai
wani kuma ka je sai kuma ya girman kai.
So da yawa ko radio kake saurare ba ka ne, mutane su suka wahala wane ya zama kaza. Misali Allah ya amfani da su wane ya samu mulki. Ko ya kaga sun zo radio kuma suna ta zage shi. Ya manta da mu zama mota mun tura mota ta tashi ta buɗe mu da kura ko ka saba jana haka ba to ya yi musu da tare suke duk dawainiyar wahalar da ake neman abin da su ake yi to da zaran ya samu abin sai girman kai yanzu wayanda su ma wasu mutane suka yi wahala a wani guri ya zo wancan ma sun yi wahala wani ya zo sun haɗa a guri guda kowanne ka gani inda suke tare nan wasu jama'a ne suka yi wahala suka kawo su wannan guri to yanzu da wayannan yake harka su wayancan ya manta da su wayansu ma bai ɗauka wayanda da an haɗu za a yi musafaha yanzu in sun miƙa mai hannu ma sai ya riƙe haka ɗabi'ar wani ɗan adam take. Wai za masa sharru shi kuma mutum idan kuma sharri ne ya same shi to fazu du'a in arid sai ka gan shi kuma ya zama na ma'abocin addu'a mai faɗi ma'ana addu'a mai yawa sanda yake cikin wadatar nan ko kuma yake cikin halin da yake so to baya munajati da Ubangiji bai roƙon Ubangiji in ka ga ya dawo ɓangaren addu'a to an ɗanɗana mashi wani sharri ma'ana ko kujerar ce ga za a ɓace to sai ya dawo a yi ta tara aramomi a lokacin ne ƙurani ke da amfani a tara su su sauka a yi girki a dafa taliya kawo a ba su turaba 2,000 ko 3,000 wani arama maraƙoran Allah ya cuce su a zaftar ya saura haka na ka gaɗa ƙadami shi sallah ce fazu du'a in arid wato a larabci larabawa suna siffanta wa mai yawa da faɗi da tsawo in ka ji balarabe ya ce kaza mai tsawo ne to yana ɗaukar mai yawa in ka ji ya ce kaza mai faɗi ne yana ɗaukar mai yawa to nan shi ne da yake ƙur'anin larabci ne to shi ne ubangiji ya ce fazu du'a in sai ka kai shi ya zama ma'abocin addu'a mai faɗi ma'ana yawan addu'a duk inda ya ji wani malami to zai aika koyi ji amma da tsarin bukatar ta biya shi kenan tun yan shi da malamin kuma an yanke kenan su a ramu ma kuma kila sa a yi ta farasa su daga baya tun da ya gama bukatar shi abin da ya sa su yi sanda yake neman wani bukata to yanzu abin kuma zai sa ma a hana sai su ta ɓuya bai fafari yan wiwi ba amma yana fafarin makarantar ƙur'ani mana ɗan adam ɗin haƙi na ɗaya tana karantar da mu cewa wato duk ni'imar da Allah ya ba ɗan adam kai ya zama mai girman kai in ilimi aka baka kake girman kai in kuɗi aka baka kake girman kai in mulki ne ma kake girman kai duk wata ni'ima da aka baka kake zama mai girman kai kake girman kai shi yasa za ka ga cewa da wuya ka ga Bature mai girman kai ba zai shi kaga shi ba fa addinin ma yake yi amma da wuya ka ga Bature mai girman kai misali za ka ga Prime Minister Ingila yana shiga jirgin ƙasa ya riƙe jakar shi
Prime Minister Ingila a jirgin ƙasa ya riƙe da kashi. Zaka gani. Zaka ga Prime Minister Denmark suka gan shi ya hau keke. Kuma fitila ta tsayar da shi, fitila hanya ya tsaya. Da kayan aikin shi a baya. Amma nan tsada in ya samu iko, to hanyar ma da zai bi ya wuce sai a kulle ta awa biyu kan ya zo. Baƙin fata ya samu iko. Awa biyu kan ya zo an rufe a sa talaka cikin wahala. Mace mai ciki za a kai ta da naƙuda sai an ta kewaye, an ta kewaye. Tana cikin wahala a mota a cikin keken lafiya. Ga shi kawai za a ba a wuce ne. Amma saboda wani wai zai zo ya fita wurin awa biyu kan ya zo an kulle hanya. Bature zai wani. Amma in ka ga mu irin na wanda za a ce wani Kirista ne wani Musulmi ne. Duk haka za ka yawanci. Yana wajen kilomita 200 tsakanin shi da garin da zai zo. Bai ma shiga wanka ba a can garin. Amma nan an kulle hanya. Ba wajen kuma bai nuna muku cewa shi ba ba irin ku bane. Shi ba irin ku bane ba. Bari a nuna muku iko. Ya ba ku zo ku ganna ƙarfe kaza, ku zo kafin ƙarfe kaza ku zauna yana bacci ma. Sai kun yi wajen awa biyu a zaune kuna jiran shi. Sai fito duk ku miƙe. To shi ya ji daɗi ke girman kan kenan da Allah yake magana. Amma Bature in ya ce zo sha biyu, sha biyu na zuwa kaje za ka same shi a zaune yana jiran. Wallahi. Amma duk wannan da za ka ji Alhaji Wani Mista Wani na za ka ga ba shi Kirista zai fin ka'idar Bible ɗin, shi Musulmi zai fin ka'idar Qur'ani. Saboda kawai ya nuna maka kai ku ba irin shi ba ne, yanzu akwai bambanci. Kana magana wanda ya kamata ya ce eh, sai ya yi wajen minti goma kan ya ce eh ɗin. Shi sa kake ganin cewa duk wahalhalun nan da yake a wannan duniya tamu za ka ga cewa ta fi wanzuwa ne a ƙasashen baƙaƙen fata. Saboda shugabannin ƙasashen baƙaƙen fata miyagun shugabanni ne yawancinsu. Ba sa bin ka'idar addinin da suka ce suna yi. Shi ko a gurin Ubangiji lima ta kudu da mala ta faru. Ka fura makatar inda layi an ta kudu mala ta faru. Amma shi Bature dama bai ce yana yi ba. Kuma duk abin da Qur'ani ya faɗa ɗin nan na ɗabi'u za ka ga yana yi. Kuma ba da shi ake ba amma ya ji ne. Kai da ake yi da kai tun da kai ba ka yi ba shi bari ya yi. Kuma ya mai amfani. Ya mai amfani. Saboda haka ayat na nuna mana duk ni'imar da Allah ya baka wallahi kakan zama mai girman kai. Girman kan bala'i ya shafe ka ya shafe. Ni ban ga dalilin da misali mutum zai wuce wai a kulle hanya. Tsoro ne wai ka a kashe mutum ko? To dan Allah ya zauna har ranar kiyama. Babban tsaro fa shine adalci. Wallahi. In kana son ka samu cikakken security a matsayinka na shugaba, ka zama mai adalci. Amma garin neman tsaro da kuma nuna isa ko sallah ce in Alhaji ne mai mulki. ya aiko zan zo masallaci kaza ya san fa sai sun tambaya karfe nawa ake sallah wuri kaza kaza ne to shikenan idan aka ga mai karfe 2 ne to biyar zai shiga wanka saboda ya san mun nan dole su jira shi ba a zo a tsaye sallah da aka gawa mutane karfe kaza yake saboda wani daki ana jiran shi ka duba turai kwalla ba ma ibada ba ka taba ganin kwallan da suka ce karfe 8 saboda wani ya daga zuwa karfe kaza ina ruwan su inda ake ce karfe 8 duk wanda ya riga shi da sai jin ya shiga za a fara ba ruwan su da dubawa ne ya zo ko bai zo ba to wannan ba shi ya kamata mu rika yi a masallaci yusha ba ya jira shi ana jiran gwamna ko ana jiran shugaban kasa ko ana jiran minista ko ana jiran menene ko kan majalisa tunda an gaya mai karfe kaza muke sallah to onde zo ba ku wa a'udhu bi adillahi idza ahadtu ku kika alƙawarin Allah idan kun yi alƙawari karfe kaza aka gaya wa talakawa suna rana suna an ba su samu shiga masallaci ba rana na dukan su amma na jiran wani kuma wanda ake jiran an ware mai gaba da wata rami manye da gangan ya fusgo shi a zara taro a yi a gani za ka zo mai san abin da yake babban abin ta yake ke na wanda ma za a jiran mai san yadda ake sallah kuma a ware mashi gaba kore makaranta a ware mai lafiya wannan tishi da Qur'ani yake mana magana na
wala raaitum in kana min indillahi thumma kafartum bihi madadan limman man huwa fi shiqaqin bayid
wala raaitum in kana min indillahi thumma kafartum bihi man adalla limman huwa fi shiqaqin bayid Allah ya dawo kan maganar Qur'ani. Qul gaya musu ya Rasulullah. A ra'aytum me kuke gani ne ku da kuke musun cewa Al-Qur'ani ba daga wurin Allah yake ba. Ku da kuke cewa Muhammadu ne yake kirkiro wannan Qur'ani. Ku da kuke cewa wannan Al-Qur'ani sihiri ne. Wannan Al-Qur'ani waka ne. Ku bani labari me kuke gani in kana min indillahi idan daga baya al'amari ya bayyana gare ku cewa wannan alqur'ani ya kasance daga wurin Allah ne summa kafartum bi sannan kuka kafircewa alqur'anin ba ku imani da shi ba ba ku aiki da abin da ya kunsa ku bani labari in ta tabbata ya kasance daga wurin Allah ne kuma haka ne daga wurin Allah ne ku bani labari ya za ku yi a ranar kiyama in abin ya bayyana a gare ku cewa wannan alqur'ani daga wurin Allah ne da kuma kun kafirce mai a duniya din ku bani labari man adallu mimman huwa fi shiqaqin bayin wane ne ya fi bata mimman huwa fi shiqaqin bayin fiye da wanda ya kasance fi shiqaqin cikin wani sabani ba'idin mai nisa domin kuna cikin sabani ne nisa da ku da Al-Qur'ani. Qur'ani ya yi gabas kun yi yamma. Sabani ne nisa kenan. Qur'ani ya yi arewa kun yi kudu. Sabani ne nisa kenan. Ana so Qur'ani ya yi gabas ka yi gabas. Qur'ani ya yi yamma ka yi yamma. Qur'ani ya yi arewa ka yi arewa. Qur'ani ya yi kudu ka yi kudu. Amma in ya zama Qur'ani ya yi sama ka yi ƙasa. Qur'ani ya yi gabas ka yi yamma. To an samu aka kike kai da shi yanzu kuna cikin sabani ne isa to Allah yana gaya wa waɗanda ba su yarda da Al-Qur'ani ba Qur'ani ne daga gurin Allah yake gashi kun kafirce mai to ranar da abin zai bayyana cewa Al-Qur'ani daga gurin Allah yake bayyana muku haka kuru-kuru ku ga haka to wane ne kenan ya fi bata fiye da wanda yake cikin sabani ne nisa wato Allah yana gaya musu ta hikima cewa duk wanda ya kasance yayi sabani da Al-Qur'ani to batacce ne kuma babu ma wanda ya fi shi bata sannan kuma duk wanda ya saba Al-Qur'ani yana cikin sabani mai nisa shi da Al-Qur'ani ayin nan nuna mana mu imani da Al-Qur'ani wanda kuma yayi imani da Al-Qur'ani yayi aiki da Al-Qur'ani abinda Al-Qur'ani yace mai yayi yayi abinda Al-Qur'ani yace mai ya bari idan ya zama na haka yana bin Al-Qur'ani to hatta rayuwarsa ta duniya za ta yi kyau balle lahira kajiba dai abun mamaki kwallo saboda Qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya qumu minna ku cika alqawari ba da wayannan kafirai ake ba fa domin su ba alladina amanu bane amma sun ji Qur'ani ya ce duk abinda aka yi alqawari a cika sai suka ce kwallan takwas saura fata zaka ga takwas saura 16 shine bakin kayan nan ko me wani irin kaya zaka ga yana duba agogon shi ba zai hura ya ce a fara ba saboda kai ya muku ƙaryar minti ɗaya sai ta cika takwas saura fatan nan ko sai ya hura sai a fara ka ga aikin kwallo ne to ke ta gurin saukar karatun Qur'ani wanda a kati an kashe kuɗi an buga kati an buga goma na safa za a fara to ke ta goma na safa kana zuwa a lokacin za ka ga a kori kura na kawo kundinu da rumfuna da abinnan wata za a fara shirye-shirye sai dai mai za a ce ɗan akwai akwai wallahi wasu abubuwa ne suka sha gabanmu to faɗi ma haka za su sake gaba wallahi abubuwa ne suka sha gabanmu faɗi kullum abubuwa ne suka sha gabanmu amma Bature takwas saura fata takwas saura fata kuma ƙwallo babai ma ƙarya ba amma nan Qur'ani ne amma su ma ƙarya ya za a yi mutane su zauna lafiya ya za a yi can ba zai zauna lafiya ba daga saboda kiyaye irin wayannan abubuwa faɗa shi a faɗin ribar ayyuka na ƙwarai na faɗi cewa daga cikin ribar yin aiki na ƙwarai shi ne mene samun rayuwa mai daɗi duk mutanen da suke aiki na ƙwarai za su samu mene rayuwa mai daɗi ka jiba ƙasa Iceland daga 1999 zuwa shekara ta 2019 shekara 20 ko a Iceland an kashe mutane 37 a shekara 20 mutum 37 37 a shekara 20 amma a Najeriya a shekara ɗaya shekara ta 2021 wacce shekarar da muka fito an kashe mutum 10,366 a shekara ɗaya sun can a shekara 20 an kashe 37 a Iceland ɗin nan kuma duk ƙasashen Turai na haka jariri sai a samo mashi keke wanda ake gungura shi sai a lilli a sa mai tawul ɗin shi da komai da filan shi sai a kwantar da shi mamar shi za ta je kasuwa ko wani plaza misali ba ta san hayaniya sai ta aje shi kofar gidansu da ɗan bulambotar shi ba ko ka kwada a nan shi sa wato umarnin Qur'ani ba su ke bi na ka gwada mutum ne yana bin mutum bashi zai yi tafiya dala 5,000 zai yi tafiya makocin shi ya neme shi bai ya kira shi a waya ya ki ɗauka sai kirga dala 5,000 ɗin sai ya soka mai a daidai kofar shi in ya da irin gine-ginen sun nan ya soka mai dala 5,000 saboda da ya zo ya buɗe kofa dai zai gani sai ya ɗauka shi kuma wannan da aka soka mai dala 5,000 ɗin ashe ya a London yake amma ya tafi Belfast zai kwana huku. Ya je ya kwana hudun nan ya dawo ya zo ya bude dala 500 din nan nan. Ka fada anan. Masallaci amplifier sai an daure. Microphone sai an koye, takalma sai an koye, Qur'anan sai an kulle. Kun ba haka ba tashi su za a yi. Wanke zaciya wanda ya zo sallah. Alhamdulillah lokaci ya yi, ubayin Allah sai yadda ma tashi daga inda muka abin nan. Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Sarki na nesa, Allah ya mai da su lafiya. Yanzu ba a faɗin cewa wani sun zo daga gari kaza. Kana yi musu kwantar bauna a sashen su. Yanzu ba a fi cewa ka fito daga wuri kaza. Amma su yanzu a can ba ruwansu. Yaushe rabon da ka ji an yi kidnapping a Turai. Amma munan a shekara ɗaya, a jiha ɗaya ba, ba wai ƙasar baki ɗaya ba, a jiha ɗaya a shekara guda an yi kidnapping mutum 3,348. Da shi kiyaye. Da sunan daga sabbin lafiya. Albarkar manzon Allah. Kan mu mance da hasunan lahu ne wal wakilu 450. Kar mu gamsu ta su gamsu. Albarkar annabi Muhammad. Allah ya sa Qur'ani ya cece mu, Allah ya sa annabi ya cece mu, Allah ya sa mu cika da imani. Barkan fatiha da salatin fatiha. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani arrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa al-fatihi lima ughliq قاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.